sur VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, da fatan an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 30 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya, za a ji cewa yayin da ake fama da tashe-tashen hankula a kudu maso gabashin Najeriya, wani rikicin kuma ya kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Enugu da 'yan kasuwar dabbobi waɗanda galibinsu 'yan arewacin ƙasar ne. Za a ji a wani rahoto na musamman kan yadda Najeriya ke matuƙar buƙatar ƙara jiragen ƙasa saboda yadda manyan motocin dakon kaya ke lalata hanyoyi, wanda hakan kuma ke janyo haɗura da mace-mace da yawa.
Idan an yi haka, mu za ka ga manomanmu sun samu inda za su aika kayansu zuwa, ba sai sun zo Lagos ko sun zo Port Harcourt ba.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Garba Awwal na tafa da rahoto na musamman. Wannan karan kan yadda al'umma ke fama da tsadar kayan masarufi a wannan wata na azumi. Kamar yadda muka saba cikin watan Ramadan, yau ma muna dauke da shirin tasirin azumin watan Ramadana ga matasa. Muna kuma dauke da labaran wasanni kamar kowace ranar Juma'a tare da Garba Awwal. Amma yanzu ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rikicin siyasa sakamakon juyin mulkin da aka yi a Myanmar da kuma annobar COVID-19 na barazanar jefa rabin al'umma kasar ta Myanmar cikin kangin talauci zuwa shekara mai zuwa, a cewar Majalisar Dinkin Duniya a yau Juma'a. Hukumar Raya Kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNDP a takaice ta faɗa a wani rahoto cewa ta yiwu mutane kimanin miliyan 25 su faɗa cikin talauci a farkon shekarar 2022, yayin da wuraren kasuwanci suka kasance a kulle a lokacin da aka yi ta arangama tsakanin sojoji da masu zanga-zangar adawa da sojojin da ke mulki a ƙasar. A wata hira da kamfanin dillancin labaran AP, babbar jami'a a Majalisar Dinkin Duniya, Kani Wignaraja, ta ce talakawan da ke birane su ne abin zai fi shafa, haka kuma mata da ke rike da iyalai su ma abin zai shafe su sosai. Rahoton ya ce kashi 83 cikin 100 na iyalai a Myanmar sun faɗi cewa kudaden shigarsu sun ragu kusan da rabi saboda tasirin annobar coronavirus akan tattalin arziki da zamantakewa a ƙasar. Yawan masu kamuwa da cutar COVID-19 a Indiya duk rana na ci gaba da kusantar 400. A yau Juma'a, ma'aikatar lafiyar Indiya ta ba da rahoton samun mutum 386,452 da suka kamu da cutar. Adadin masu kamuwa da cutar a duk rana da ake samu ya zarta 300 cikin kwana 9 a jere. Kafafen yaɗa labaran Indiya sun ce ƙwararru a fannin lafiyar al'umma sun yi imanin cewa ainihin adadin masu kamuwa da cutar da ake samu ta yiwu ya lanka har sau 5 akan wanda ake sanarwa. A yau Juma'a, taimakon agaji daga Amurka da wasu ƙasashe ya isa Indiya. Agajin da Amurka ta tura ya kunshi iskar oxygen, kayan gwajin cutar da kuma kayayyakin haɗa rigakafi. Barkewar annobar zagaye na biyu a Indiya ya sa tsarin kiwon lafiyar ƙasar jin jiki sosai, inda asibitoci suka cika makil da marasa lafiya, kuma matsanancin ƙarancin iskar oxygen ya ƙara zafafa yanayin. Amma da filayen shakatawa da wuraren ajiye motoci da yawa wurin ƙona gawarwaki da ke aiki ba dare ba rana. Ƙwararru a fannin lafiya na Indiya sun ɗora laifin lamarin kan bazuwar sabbin nau'ikan cutar coronavirus gami da sassauta matakan taƙaita taron jama'a da yawa da aka yi a lokutan da aka ga sauƙin yaɗuwar cutar a farkon wannan shekarar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane da yawa ne suka mutu sakamakon turmutsatsi a wani taron ibada da aka yi wanda ya tattara jama'a da yawa a Isra'ila a yau Juma'a, a cewar jami'an lafiya, abinda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a matsayin babban bala'i. Turmutsatsin ya faru ne yayin da dubban Yahudawa suka je wani wurin ibada inda ake tuna da mutuwar Rabbi Shimon Bar Yohai na karni na biyu a Galili dan bikin Lagba Omar da ake yi a duk shekara wanda ya kunshi addu'o'in dare da waƙe-waƙe da kuma raye-raye. Jiragen sama masu saukar ungulu sun kwashe mutanen da suka jakkata zuwa asibitoci a arewacin Isra'ila a cewar hukumar da ke kula da motocin daukar marasa lafiya ta Magen David. Sojojin Isra'ila sun ce tuna aka tura dakaran aikin ceto da jami'an lafiya wurin. Yan tawayen da ke kokarin hambar da sabuwar gwamnatin rikon kasar Chadi sun yi ikirarin harbo wani jirgin saman soja mai saukar ungulu a jiya Alhamis, yayin da gwamnatin sojan kasar ta riko ta gargadi yan adawa akan kada su sake su yi zanga-zanga bayan mummunan gangamin da aka yi a farkon wannan makon inda akalla mutane 6 suka mutu. Gwamnatin kasar Chadi ta ce yan tawayen da aka dorawa laifin kisan shugaba Idris Deby Itno a makon da ya gabata sun ja da baya sun koma tsallaken iyakar makwabciyar kasar Niger. Kodayake a wata sanarwa da aka fada a jiya Alhamis, kungiyar yan tawayen ta yi ikirarin cewa ita ke da iko da garin Noku da ke Chadi mai tazarar kilomita 300 arewa da babban birnin kasar. Nan take dai wata kafa mai zaman kanta bata iya tabbatar da ikirarin da kungiyar yan bandagar da ake kira FACT ta yi ba. Mayakan kungiyar sun yi barazanar kai hari a Jamina babban birnin kasar a kokarin su na hambarar da gwamnatin da Muhammad Idris Deby ke jagoranta yanzu dan tsohon shugaban da aka kashe.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni inda zamu ji cewa yayin da ake zaman dardar a yankin kudu maso gabashin Najeriya, wani rikicin kuma ya taso tsakanin gwamnatin jihar Enugu da 'yan kasuwar dabbobi waɗanda akasari 'yan sashin arewacin ƙasar ne. Ga wakilin Alfonso Okoro Igwe da cikakken rahoto.
Yayin da ana ci gaba da fuskantar wani yanayi na rashin tsaro a kudu maso gabashin Najeriya, wani rikici kuwa ya barke tsakanin gwamnatin jihar Enugu da 'yan kasuwar dabbobi da aka fi sani da New Artisan Market da ke cikin Enugu babban birnin jihar. Alhaji Umar Sadiq shine sakataren farko na wannan kasuwar, kuma ya faɗi yadda aka fara kasuwar da kuma abin da ya faru.
Kasuwar da yake kasuwar ana kira ta Ibrahim Livestock Market. Kasuwar da bobi kenan a wancan gwamnati ne ya ba mu kasuwar.
Wato tsohon gwamnati Chimaro kenan ma ne.
Yawwa gwamnati Chimaro kenan ma ne. To shin da ya ba mu kasuwar a shekarar 2004 a gazetin nashi a 2006 ana raba mana shaguna muna ginawa da kudin mu. Muna karɓar loan daga banki sai mu zo mu gina. A da tana cikin garin Enugu a Dide Olokoke da muka samu matsala a ciki kuma wurin mutane sun yawa ba inda trailer zai shiga. Sai muka samu matsala da 'yan wurin sai suka ce to su ba sa so zaman mu a wurin. Shi ne ya sa muka nema wannan kasuwan na fita cikin garin. To shi ne muka dawo nan Bakako Expressway da muka dawo nan gina da aka ga wurin ya buɗu gina yanzu suke nema fita da mu kuma.
Shin an tashe ku ne daga kasuwar ko ne an shiga rusa muku shaguna?
An tashe mu daga kasuwar kuma aka ce an ba mu sati biyu. Sati biyu bai ba. Aka yi magana yau wacce garin ya ce aka kawo trader wanda a rusa kasuwar. Nan shi ne gidansu. Wani ma ya shekara 40 bai san hanyar arewa ba. Ya'yan su komai da komai nasu suna nan.
Yanzu an riga an fara rusa muku shaguna?
An fara rusa daga bakin hanya yaran mu suka yi tsada su. Suka ce ba zai taɓa faruwa ba. Mutum da ya kawo mai wanda ya fi miliyan biyar.
Ita gwamnatin da ta ce ku tashi daga wajen akwai inda ta ware muku ku koma da zama?
Ba inda ya ware mana. Abin da nake kira ga gwamnatin jihar Enugu ya duba da idon rahama ya duba yadda mutane mu suke. Wani ya yi shekara 40 bai san hanya arewa ba, wani kuma na an haife shi, na wani kuma na an haife baban shi. Idan har man zai haka ta nuna mana wani wuri.
To koya wannan lamarin ke shafar wasu 'yan kasuwa?
Suna na Alhaji Adamu Maiwa, former chairman na New Artisan Market. To a yanzu gaskiya muna takuri, muna cikin matsala ba kaɗan ba. Abin da za mu yi buɗe baki shi ne mana wahala, saboda irin cin walakancin da aka yi mana ba mu taɓa ganin irin sa ba. Na kai shekara 45 Enugun nan, amma wani abu bai taɓa faruwa da mu makamancin wannan ba. Zahiri mu muna cikin tsoratuwa, gwamnatin nan ta tozar ta mu, gwamnatin jihar Enugu ta tozar ta mu. Babu wani maganar gudanar da harkoki. Mutane da suke ɗan zuwa suna ta biyu ma ba za a shigowa yanzu. Muna cikin wani hali na takura hakika. Saboda haka a gaya wa da samu na arewa su duba su taimake mu su sa baki a kan lamari.
Isa waɗannan bayanan ne na nemi ji daga gwamnatin jihar Enugu da tsohon gwamna Dr. Chimaro Kennamani da kuma iyalan Wajanja wato asalin masu fili kafin gwamnatin jihar karkashin tsohon gwamnan ta mayar da shi kasuwa amma duk yunkurin samun su ta wayar tarho ya citira. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
To a gaida Alfonso, har yanzu dai muna Najeriya inda wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana wani rahoto na musamman kan yadda Najeriya ke matukar bukatar karin jiragen kasa saboda yadda manyan motocin dakon kaya ke lalata hanyoyi wanda hakan kuma ke janyo hadura inda ake asarar rayuka da dukiyoyi da dama. Nasiru gare ka.
90% of the trucks we have today are over 20 years of their age is a major problem. And that means we need...
Kashi 90 cikin 100 na manyan motocin da ke daukar kaya a Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da ake dace mu ƙara dagewa ga maganar jiragen ƙasa don sufurin kaya. Shugaban hukumar kiyaye kwar hadura ta Najeriya Road Safety Babu Yemi ke magana lokacin da shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta Teku Hassan Bello ya zarce shi don tattaunawa kan tashoshin dakatawar manyan motoci da za a kafa kan manyan titunan Najeriya. Oyemi ya ce manyan motocin ne ke murkushe tituna su haddasa ramukan da kan kawo hatsari. Da haka idan an samu jiragen kasa ko ina motocin za su ke daukar kaya ne kawai daga cikin gari zuwa tashar jirgin kasa. Shugaban hukumar kiyaye aukar haduran ya bada tabbacin maraba ga tashoshin dakatawar manyan motocin ta hanyar sanya direbobi bin umarni. Babban sakataren hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwan Hassan Bello ya ce madakatun motocin za su taimaka wajen hutawar direbobi da bunƙasa tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin. Haka Hassan Bello ya ce aikin kafa tashoshin teku na soke kaya a tudu na samun gagarumar nasara.
Sufuri shi ne muke son ya zama wanda ke ɗauke da tattalin arzikin Najeriya. Idan an yi haka to za ka ga manomanmu sun samu inda za su aika kayansu suwa ba sai sun zo Lagos ko sun zo Port Harcourt ko kuma sun zo wurare da ke da tashar ruwa ba. Ko a can Kaduna duk noman da ake yi ta Jos ta Kaduna ta Funtuwa Kebbi da sauran jihohi za ka ga sun yi amfani da wannan tashar ta tudu su tabbata cewa sun aika abubuwansu. To za ka ga masana'antu sun bunƙasa. Yanzu haka akwai wanda suka zo suka same mu suna son su yi masana'antu kusa ga wannan tashoshin. To ka gani ɗaukan ma'aikata bunƙasa tattalin arzikin Najeriya duk zai inganta saboda wannan abubuwa.
Ɗaya daga shugabannin ƙungiyar direbobi Comrade Suleiman Danzaki ya ce za su miƙa wuya.
Ina jin na yi sawu ya kai biyar zuwa a Ogun State. Akwai wani wuri da suka yi wajen headcar wajen 30 da wani abu. To amma abin da suka tsawwala a kai shi ne suna so za a kashe sama da biliyan 28 domin sun ɗauko irin wadda aka yi na Germany ne za a yi kankare wadda bai kasa kafa goma ba. To mun gayyato mutanen Italiya da waɗansu mutane kowane duba ya ga kuɗin ya ga kuma irin abin da za a kashe sai ya kauce. Gwamnati ta sa ƙarfi a gyara irin wannan. Don ko muna so ko ba ma so manyan motoci suke kashe hanyoyin nan. Manyan motoci suke da ƙarfin da za su yi dukkan abubuwa. To amma abin da ke faruwa mu a matsayin kungiyoyi ba mu da ƙarfin da za mu tilasta ma mutum abu sai dai lallashi.
Akan samu hatsura tun a tarihi a Najeriya na manyan motoci da kan shafi ta masu tafiya a kafa kuma babbar mota ta samu shanyewar birki ta auka taron jama'a. Nasiru da Maili kayamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Nasiru, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Yayin da al'umma suke shiga wani yanayi da ake fama da azumin watan Ramadana a kasar jamhuriyar Kamaru musamman kan farashin kayayyakin masarufi a kasar baki da sai dai hamda kamar yadda wani dan kasuwa Alhaji Mahmud Awolu Yakubu ya ce a wancan tattaunawa da muka yi da shi.
Wannan shekaran kam ban ce a nan kasar Kamaru mun samu ƙari ba sai dai mu ce alhamdulillah don mun samu rangwame akan sauran shekarun da suka wuce mu. Yawa alal misali kaman shinkafa yanzu muna iya samun shinkafa ta jaka 15 da rabi ana iya samun ta 16 ana iya samun ta 17 akwai manya ta 21 kantu kuma na kwali muna jaka 17 akwai na 16 shi ma akwai mai gari kuma 26 da rabi 27
ya kuma ta bangaren man girki kasan ana amfani da shi yawa wannan
to ta bangaren man girki ta bangaren Louis Mayor shi kam zamu ci alhamdulillah shi ma kan ba samu kari ba tunda ana sai da leta da yana mai akan jaka da 20 anan wajen mu yawa da kuma ana sarwa kan jakara 40 wannan yanzu kuma muna sarwa kan jakara 20 akwai kuma luin ne a mai da ake sarwa nema na masu azil shi ma karton shi 14 ne yanzu yawa ana sayar da leda daya jakaba 20 shi ma yawa
wato kana ganin cewa an samu rabusa kenan ba kamar shekarun da suka gabata
an samu rabusa kam sosai ba ma kanan ba paske har masu saye ma in sun zo suna matukar farin ciki mun ba su farashi ba sa neman rangwame sun sa abu yayi kasa
to ya ta bangaren kusurmin ka an samu karuwan kusurmin ko kuma sun gani kasa kana
to kusurmin kam zamu ci alhamdulillah tunda anan mu muna cikin gwa usawa ne kuma mu an san mu an san kuma yadda muke sayar da ka kuma da sauki akan sauran mutane to zamu ci kusurmin kam tushir muna nan da su kamar yadda muka saba mu ba za mu ce akwai rangwame ko kuma akwai ƙari
me fatan ka ga gwamnatin kasar Kamaru wajen sake yin rangwame ga al'umma
gaskiya na matukar farin ciki bon da yin wannan rangwame da suka mana kuma muna fatan ma ƙara yi domin na ƙasa da mu su masu san mu su san
ta bangaren kayayyakin kwalama kuma kamar masu gasa balangu da kuma kaji na tattauna da Alhaji Rabi Ismaila shi ma ga yadda hirta mu da kaya
wato da farko ƙarin farashin da aka samu na kaji ne kaji kuma wannan dama sanadiyar da aka samu ƙarin farashin su tun lokacin corona da aka samu matsalar corona to ba ma samun ƙananan kaji pushin wanda ake kiwo ta su suke girma su fara ran kaji ne to matsalar da aka samu kenan shi yasa kajin suke tsada
to yanzu a kajin ana samun su kaman farashi da nawa-nawa tunda ana gani dai kai tsaye kawai aka kara farashi kama abin ya tashi gwagwaron gari
kamar kaji da muke siya jamil tuwasan wato jaka biyu da dala 60 su yanzu muke siyan su jaka biyu da 800 zuwa jaka uku abinda muke siyan su kenan
ne ku kuma na kuke sayarwa
ne mu muna sayar ma al'umma jaka uku da rabi
ba ka samun ƙorafi wajen masu sayan ko kuma waɗanda suke sara kuma wajen ku
kuna samu amma da yake yawanci sun gani a talbishin sun gani a kafafun watsa labarai cewa kajin sun yi wahala in sun zo a gaya musu farashi shi ke na hedin su a yanka kawai
laifin a wajen wane ne gwamnati ne ko kuma masu kiwon kajin ne ko masu sayarwa
ita yanzu ba za a ɗauki laifin a ɗora mu wani ɓangare ba saboda dama laifin ya je shafi corona ne farko corona ce da aka rufe bodoji da kawo sauran kayayyaki to shi yanzu ma wannan aka samu ƙarancin kawo su kusan ƙananan kajin
da baka ga cewar ladewa ake da corona domin dai kawai a san walawa talakawa
ba to ba za mu iya tabbatarwa ba saboda a gaskiya hakika kam masu kiwon kajin suna kuka da kiwon kaji suna kuka da kayan abinci ya tsada shi kuma kayan abincin nan mafi akasarin su shigo da shake
gwamnati domin ta kawo sauki ga wannan al'amari
ya to kira zai yi gwamnati shine ta san dai hanyar za ta yi ko ta bude ma jama'a hanyar da za su kawo su ƙananan kajin pusen kenan wanda za a kiwata su don mutane su samu sauki ko kuma in akwai hanyar za a kawo wasu kajin wanda suke irin na kwali wanda za a dinga samu wanda suke zuwa daga turai ko su kasashen makwata mutu yana da kyau
sannan kuna sake zagaya wata bangaren masu sayar da kayayyakin yaji kuma game da yanda yanzu haka suke ganin wannan sallah za ta dumfaro su kan sha'anin tsadar kayayyakin da suke sayarwa na kasuwancinsu na tattauna da Alhaji Yaya Barista babban dan kasuwa ne a birnin cinikai da kasar Kamaru Duwala shi ma ga abin da ya labarta mini
wato a halin da muke ciki a halin yanzu kasan a wannan shekarun da muka shiga tun shekarar da ta wuce zuwa yau wato shekarar corona kenan kasan muna kawo kaya daga Najeriya ne daga Kano wato muna kawo irin su shadda irin su leji su boil kai dai da su atampobi da dai kayan maza da mata da na yara kanana dukan to kasan Najeriya suna lissafi su kayan da suke kawo lissafi naira ne da dola to sai kasance cewar yanda farashin dola da naira ya canza yanzu a kasashen Turai, wato inda suke kawo kaya, wato a matsalolin corona nan, sai ya kasance da dilan da zamu saya a kuɗi daidai gurgudo a Najeriya yanzu ya kasance ya ƙara kusan rabin ninkin sa haka. To idan muka kawo kuma nan sai kaga idan ka ji ma mutane farashi sai su ga wato kaman kana yi musu tsada ne. Kai kuma in ka buga lissafi kuma a yanda ka kawo dashi har yanzu gwamnatoci basu tallafa ma ƴan kasuwa ba, me basu tallafa ma ƴan kasuwa ba mama Waldar ba, ba wai su dauki kuɗi su ba mu ba, su rage mana farashin su duwani, su custom duty nan, su custom din nan ana zuba kuɗi da yawa, kaya dan kadan yake kaga ta biya duwani mai yawa. To kaga wannan ba karamin ci baya bane ba ga dan kasuwa. Kaga in ka buga lissafi transport inka, in ka zo ka buga lissafi kuma talakawa ba kuɗi, mutane ba kuɗi, kowa yana so ya sayi kayan amma bai da kuɗi. To kaga kai kuma in ka buga lissafi yanda ka kawo kaya kaga yake kaga ba fita, kamar in ka buga lissafi yanda kai ka kashe gaba daya kai, kaga su kuma suna bukata kuma su ga kaman kai musu tsada. To kaga gaskiya matsalan ne, matsala ce mai yawa ga mu ƴan kasuwa, ga al'umman mu, customomin mu masu sayan kaya. To shine muke kira ga gwamnati da masu hannu da shuni, ga jami'an tsaron mu ko ga gwamnatocin mu, ya kamata a ce a tallafa ma ƴan kasuwa, domin shi talakan gari ko wanda yake a gari wanda zai je kasuwa ya sayi kaya a dan kasuwa yake kallo, shi kuma dan kasuwa yana kallon shi ma manyan ƴan kasuwan sa wanda yake so kaya a wajen su. To kaga in aka samu rage daga sama zuwa ƙasa kaga talaka zai samu sauki kenan a wannan bangaren. Gaskiya muna kira ga gwamnati ya kamata ta duba bangaren wato me ake cewa wato bangaren custom na kan iyaka yanda muke biyan kuɗin kaya, da kuma bangaren rabanu wato kaman me ake cewa wato yanda yan miri haka ake yawan biyan kuɗin miri. Zaka ga in miri suka zo shagonka kaya ba shagonka ma ko ba a cike yake ba, zaka ga sun zuba maka kuɗi masu yawa. Gaskiya wannan ba ƙaramin matsala ba ce, ya kamata a ce a jinjina kuma a tuba wannan matsala saboda talaka ma ya samu sauki.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Francis Jani babban zakan damban zamani ne, damban kickboxing wanda ake yi da hannu da kafa, ya iso kasar sa ta haihuwa jamhuriyar Kamaru, wanda ya kewaye babban birnin cinikayyar kasar Duwala, kuma dindin magoya bayansa sun yi cincirindo akan manyan titunan birnin. Sunayi masa murna na yadda ya dauko wannan babban kamu na duniya bayan yayiwa takwaransa dukan kawuka a can Las Vegas da ke can kasar Amurka ya dauki wannan kamu. Sannan kuma waɗansu matasa sun nuna jin daɗinsu kan namijin kokarin da Francis ne ya yi domin ɗaukaka sunan jamhuriyar Kamaru da ma nahiyar Afirka baki ɗaya. Na farin ciki kuma ina cikin matukar murna da na gan shi a gabana. Mu yau ƴan ƙasar Kamaru mun gamsu.
Ce monsieur Baudelaire, nous peuple camerounais, la jeunesse camerounaise doit rêver. Nous allons rêver jour et nuit parce qu'il nous a montré comment on peut réaliser un rêve même de quittant de rien.
Mu ƴan Kamaru, wannan bawan Allah da yi kokari, ya kamata mu farka daga bacci mu dauki darasi a gurinsa, domin ya cika mana burinmu tunda ya zanto tauraro a faɗin duniya baki ɗaya. Shima Francis Jeridin
promis que j'allais ramener cette ceinture à la maison et c'est grâce aux encouragements quotidiens que je reçois de vous qui est ma motivation, qui est ma force. C'est grâce à ça que j'ai pu accomplir cette mission.
Da yayi jawabi yace nayi alƙawari sai na kawo wa ƙasa ta haihuwa wannan kambu na lambar yabo da na samu na duniya baki daya. Yau gashi na kawo muku kuma na alfahari da ƙasa ta domin na cika burina na dan ƙasa Kana. Yace yayi haka ne domin irin ƙaunar da ƴan ƙasar suke nuna masa da ma na Afirka baki daya shi yasa nayi wannan namiji kokarin abin sani dai ana babban zakaran ɗan damben na duniya shin shekarun sa 34 ne kace da aihuwa a duniya kuma kafin ya iso kasar Kamaru sai dai karwa tsohon babban ɗan damben duniya Mike Tyson wannan kambun nasa domin ya saka masa tabaraki Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga shirin tasirin Ramadan ga matasa, albarkacin wata mai tarin falala na Ramadan.
Nana Aisha ɗaliba ce a makaranta ta Islamiya ta mata a nan da magaran. Kowa ya san azumi abu ne mai mahimmancin gaske, abu ne wata ne mai falala, abu kaɗan in kika aikata alheri a cikin wannan wata alherai za su biyo ki daban-daban kashi-kashi. Kuma wannan makaranta da muke yi mu musamman ma kaman ɗalibai na fuskan ma'aikato na jarida. Menene saboda akwai shirye-shirye da dama da muke a gidan kafafen yaɗa labaru, muka ce ya kamata kenan wanda suke bada labaru ne ko kuma wanda suke shirye-shirye ne ya kamata a ce suna cikin makarantu daban-daban su san abin da Allah ya faɗa, su san abin da annabin Allah ya ce. To shi yasa muka bada ƙarfi muke wannan karatun. Yau alhamdulillahi shekaru kaman 2 zuwa 3 nan makarantun namu kaman mu ce malamar tamu babba abubuwa da dama da take shiryawa kuma bangare-bangare reshi-reshi na makarantu sai a gaya ma ɗalibai a ce su kowa ya kawo kokarin shi ya kawo gudunmuwar shi abinda dai yake iyawa daidai gwalgwado daidai ƙari. Kin ga misali kaman muna gama kaya tufafi a gangama dukkanin ɗalibai kowa ya kawo da nashi da na ƴaƴan shi akai a taimakawa gajiyayyu masu ƙaramin ƙari. Akwai kuma inda bangaren da ake kula ma marayu musamman, akwai wanda ɗalibi ɗaya sai a ce ya dauki marayi ɗaya zuwa sama abinda dai ƙarhin shi zai iya ya dauke shi ma dindindin ya rike ko kuma ya rika kulawa da shi ko kuma ya rika kulawa da rayuwar shi ko wani askin shi ko wani takalmin shi da sauransu. Kenan ana gangama kuɗi saboda a taimaka ma yara marayu wanda ƙarhin su bai kai ba kuma babu wanda suke kulawa da su. Kin san taimakon marayi aka ce Allah subhanahu wa ta'ala shine zai biya mutum.
Fatar an amfana kuma za a yi aiki da abin da aka ji. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice. Rikicin siyasa sakamakon juyin mulkin da aka yi a Myanmar da kuma annobar COVID-19 na barazanar jefa rabin al'umma kasar ta Myanmar cikin kangin talauci zuwa shekara mai zuwa a cewar Majalisar Dinkin Duniya a yau Juma'a. Yawan masu kamuwa da cutar COVID-19 a India a duk rana na ci gaba da kusantar 400,000. A yau Juma'a, ma'aikatar lafiyar India ta ba da rahoton samun mutum 386,452 da suka kamu da cutar. Adadin masu kamuwa da cutar a duk rana da ake samu ya zarta 300,000 cikin kwanaki 9 a jere. Kafafen yaɗa labaran India sun ce ƙwararru a fannin lafiyar al'umma sun yi imanin cewa ainihin adadin masu kamuwa da cutar da ake samu ta yi wuya ninka har sau 5 akan wanda ake sanarwa. Mutane da yawa ne suka mutu sakamakon turmutsutsi a wani taron ibada da aka yi wanda ya tattara jama'a da yawa a Isra'ila a yau Juma'a, a cewar jami'an lafiya, abinda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a matsayin babban bala'i. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa nake maku fatan alheri.